Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Dan Allah, VOA Hausa, ku tambaya mun masana dan takaitaccen tarihin gidajen tarihi da kuma wuraren tarihi na Timbuktu da ke kasar Mali, wanda hukumar UNESCO ta ayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na duniya. Mai tambaya, Yusuf Abubakar Bauchi, Nigeria. Sai kuma kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansarar tambayar nan mai cewa, Salamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah, VOA Hausa, ku tambaya mun masana, ko me ya janyo faduwar darajar naira a Nigeria? Shin ko me yasa har yanzu darajar naira take ta faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na ƴan kasuwa? Mai tambayar, idan an tuna, shine Garba na Hali Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. To, bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin wuraren tarihi na Timbuktu da ke Mali. Idan mai tambayar, Yusuf Abubakar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga masanin kayan tarihi da kuma yadda ake adana su da ke Abuja, Najeriya, Malam Balankaru, wanda ya ce,
Kafin mu bada amsa akan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu. Wato birnin Timbuktu asalinsa an ce da daji ne kesar. Kuma an ce kilomita 13 ne dab da kogi. To wannan guri wajejen aka ce ƙarni na 11 babu kowa a cikin sa. Makiyaya sun suka fara zuwa gurin a shekara ta 1100. To a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su Mandinka, Bambara, Malinke, Saminke da sauransu. Sai waje ya waje, saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin. To a hankali kuma sai wajen ya juye ya zama wajen kasuwanci. Ana kasuwanci tsakanin mutanen Algeria da Tunisia da Libya da su mutanen wannan wajen. Saboda wajen ya kasance a tsakiyar daular Mali ta wannan lokaci. Ana kawo kayayyaki daga wato Bahar Rum kamar su ainihin wato gishiri, tufafi, litattafai da dabino da bayi a zuwa siyar. Kuma ƴan kasuwa daga wajen fuskar Ghana haka da kudancin Afrika ta yamma sukan ɗebo kaya kamar zinariya, kamar hauren giwa, kamar goro da bayi su ma su kawo Timbuktu a siyarwa. Wannan sai ta sa Timbuktu ta samu haɓaka. Timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai. Sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen ƙarni na 13. Duka masarautun da suke kewaye da ita, masarautun Mali, masarautun Sangai da su Bambara sai suka riƙa yunƙurin su mallake ta. Saboda haka aka yi ta yaƙe-yaƙe, yau tana hannun wannan gobe tana hannun yanta. Amma a zamanin sarkin Mali Mansa Musa shi ne wato aka ce Timbuktu ta haɓaka. Ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira Jami'ar Sankore, wato cibiyar adana bayanai. Amma asalin gurin babban masallaci ne. Masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen, ake rubuce-rubuce, ake karance-karance, ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita na ilimi. To da haka wannan guri da ya shahara sai ya riƙa ɗauka hankalin masana iri-iri. Lokacin da shi Mansa Musa ya tafi aikin hajji a shekara ta 1324, an ce ya je Masar ya taho da malamai da kuma ita ƙasar Saudiya ɗin ya kawo shi. To waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira Sankore, suka yi rubuce-rubuce a kan fannoni da dama, fannonin fikihu, fannonin hisabi da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari. Saboda haka Timbuktu ta samu haɓaka, ta samu cigaba, sunan ta yaje ko'ina, har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a. Domin a gurin wasu suna cewa jami'a ce, wasu kuma suna cewa gidan tarihi. Amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi wata ita wannan cibiya ta Sankuri.
Haka
kuma ganin gurin nan ya haɓaka, sai malamai daga ko'ina suka rika tasowa suna shigowa, har ma wasu daga cikinsu suka shiga yawon yaɗa addini. Kaɗan daga cikinsu ma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa addini har a zuwa Kano da Katsina, wato ƙungiyar da ake kira Wangarawa ko Mallawa a shekara ta 1349 lokacin sarkin Kano Yaji Ɗan Tsamiya.
To yanzu shi wannan gidan tarihi na Timbuktu, ina za ka saka shi a jerin shahararrun gidajen tarihi na Afirka?
Shi matsayinsa za a iya cewa cibiya ce ta horar da malamai, cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana, kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita. Ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai Sheikh Mukhtar Al-Kunti, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a Abidjan. Daga shi malam Mukhtar Al-Kunti, wanda sananne ne a nan Afirka ta Yamma, a zamansa da fahimtarsa da addini, ya yi rubuce-rubuce, an ce ya rubuta littattafai, ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan. Ya rubuta littattafai shi kaɗai sama da 300. To a cikin littattafan na 300 da ya rubuta, an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri a garurruka iri-iri kewaye da Mali nan kewayen Timbuktu. Shi Sheikh Mukhtar Al-Kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa, ‘yan uwansa, cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba. Wato ya fito da wata irin fahimta tasa ta daban a kan yadda ainihin wato jihadi yake. Ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa, ya gyara zuciyarsa. Gyaran zukata shi ne jihadi. In ka gyara kanka, to ka yaƙi zuciyarka daga lalacewa ko gurɓacewa, to wannan ma jihadi ne. Kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilastawa mutane su karɓi, a ce sai sun karɓi addini su karɓi ɗaya. Wannan cibiya ta yi nasarar samar da wannan fitaccen malami Sheikh Mukhtar Al-Kunti. Kuma rubuce-rubucensa yana ɗaya daga cikin wato littattafan da suka fi yawa a wannan cibiya. Wataƙila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban, da haka wataƙila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi shi ne mafi alheri da abasu. Saboda irin wannan bambanci na ra'ayi na fahimta a kan menene jihadi, kuma menene kasudinsa. In baka manta ba, a 'yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin waɗannan wurare. Kuma shi wannan gida na Timbuktu, gidan tarihi na Timbuktu, yana ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta a kan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya.
Sai kuma kashi na biyu, kuma da ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin faduwar darajar naira a Najeriya. Idan mai tambayar Garba na Hali Kamba na tare da mu, ga ɗan abin da ya rage na ansar da wakilin ma'ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa
to mu ɗauka kaman rage darajar kuɗi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi. Ainihin da dola tana sayarwa official market wato around naira 460 ko da 61, sannan kuma da bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman 700 zuwa 800 har ma 900 ko lokacin da ya kai. Gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da ƴan kasuwa suke samun alfarma, anan ana kiran shi arbitrage, wato kaje ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki, mu ɗauka 460 ta nan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi 800 ko 900, riban tana yawa. To wannan yana kawo matsaloli sosai. Shi yasa gwamnati ce to abinda za ta yi, za ta maida canjin naira wanda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya. To yin haka din yana da wahala saboda tattalin arzikin mu bashi da karfi. Sannan kuma akwai abinda gwamnati take kira, akwai abinda ake kira economy, wato leakages. Akwai huji ne ko ya za a ce ban sani ba, wanda yana nan da yawa, za a iya fitar da abu, za a iya shigarwa, za a iya boyewa, gwamnati ba za ta iya gane ba. ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajar ta ba sannan kuma in babu zaman lafiya a ƙasa mutane suna ta fada anan babu zaman lafiya yawa ce kidnapping zuwa masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan yakan sa mutane da yaba su suka kudaden su zuba ƙasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faduwar darajar naira to da kuma rashin kudi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faduwar darajar naira zai sa mutane ba su da kudin da za su saya abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kudin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanoni sun yi kaya ba mai saya saboda kuma a ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati ko kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta ci gaba da faduwa sannan kuma mun dauki issue na zuba jari kamfanonuka dewa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su issue na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya yasa mutane dewa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba su wani kamfani ta zuba jari anan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance so wayannan abubuwa duka mun tattara su zamu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyar gaba ɗayan ta yanzu kasashe dewa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayar yanda ake so
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da Malam Balankaro da ke Abuja da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalma Sigi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam.